rayuwar zamantakewa.
Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Jama'a masururu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da saki saduwa da ku a cikin wannan shiri na zamantakewar mu. Kamar yadda muka sani ne, wannan shiri a ƴan kwanakin nan yana bujiro mana da wasu al'amurori waɗanda suka shafi juriya da haƙuri. Haƙuri ta kowane ɓangare. Musamman mun bujiro da yadda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya nuna mana cewa zamantakewar mu tsakanin mu shi Ubangiji da kansa ya sanya wani abu na jarabawa. Jarabawan nan kuma sai ya nemi mu yi haƙuri. To kaga kenan wannan zamantakewar cike take da darussa kenan. To ɗaya daga cikin darussa ɗin shine mutum kamar yadda muka yi bayani a wancan shirin, idan wani ya tuhume ka ya ce kai kaza, to ka tsaya ka duba ka gani abun nan kana tare da shi ko ba ka tare da shi. In kana tare da shi sai ka gyara, idan ko ba ka tare da shi sai ka yi haƙuri ka jure, domin ka tuno da cewa mu ɗin nan a zamantakewar mu tsakaninmu jarabawa ne mu ga junanmu. Waɗannan abubuwa ne waɗanda muka bujiro da su a cikin shirye-shiryen mu na baya. Wani abu wanda yake mai muhimmanci shine cewa wai shin haƙurin nan da juriyan nan tana da wani haddi ne ko ba ta da wani haddi? ‘Yan uwa, kamar yadda muka sani ne, ita wannan rayuwa rayuwa ce wacce take ta wucin gadi, domin babu wanda ya zo duniyan nan don ya tabbata. Babu wanda aka halicce shi ya shigo duniya domin ya zama ya zo ya yi rayuwa ta dindindin. Sannan kamar inda muka taɓa yin ishara a farko-farkon wannan shiri, babu wanda kuma ya zo ya yi rayuwa shi kaɗai ba tare da ya cuɗanya da sauran jama'a ba. Ko da ko ka so ka yi haka ɗin sai ka ga ba za ka iya ba. Me yasa ba za ka iya ba? Saboda babu wani abu wanda za a iya tunaninsa na cewa kai ɗin nan wannan abun zai sanya ka ka killace kanka ba ka buƙatan ka cuɗanya da sauran al'umma. Babu shi. Me yasa? Saboda yanayin kai ɗan adam ɗin, yanayin da aka halice mu, yanayin yadda mu ‘yan adam Allah ya samar da mu, mutane ne waɗanda ban mu isa mu ce mun wadata ga waɗansu mu ba. Dole ne mu yi zamantakewa da sauran al'umma, dole ne mu cuɗanya da sauran al'umma. To a irin wannan yanayi, to ka dole ne mu yi haƙuri da juna kenan. To wannan ne dalilin da yasa in muka tuba za mu ga cewa ashe kenan al'amari ne na asasi juriya da haƙuri da juna, domin muna cikin wata rayuwa ce ta cuɗanya da al'umma, ta zamantakewa da juna, ta kuma cewa a cikin yanayin zamantakewar nan za a yi abin da raina zai ɓaci, ni ma zan yi wa wani abin da ransa zai ɓaci. To dole ne ta hanyar haƙuri da juriya da yafiya, ta wannan hanya ce sai ka ga rayuwar ta zama managarciya, sai ka ga al'umma sun tafi akan yadda ya kamata su tafi a kai, sai ka ga an samu cikakkiyar rayuwa wacce babu wata tasgaro ta tare da ita. To irin waɗannan bayanai da irin waɗannan abubuwa su ne ya kamata a kowane lokaci mu dinga tuntuntuni dangane da su, mu dinga fahimtar su, mu dinga kuma tunatar da kawo kanmu a kansu. Me yasa? Saboda ita zamantakewa da muke ta bayani a kanta zamantakewa ce mai ciye da matsaloli. To waɗannan matsalolin ne a kowane lokaci zai sa ka kai kuma ka zama mai haƙuri, musamman idan aka yi maka wani abu na ɓaci. Wannan abun da za a yi maka na ɓaci, wasu lokutan ba kar mu ɗauka cewa a duk wani abu da za a yi maka na a ɓata maka rai abu ne wanda ake maka shi bisa kuskure. Kar mu ɗauka haka ba. Akwai wanda zai zo ya ɓata maka rai ya yi wasu abubuwa da ranka zai ta gunzuma, amma tabbas ya yi shi da gangane wasu lokutan don ya ga ya kake, wato kamar gwada ka yake yi. Wasu lokutan kyama ce da tsana, wani lokutan keta ce gashi nan da kuma neman rigima da kai, duk wasu abubuwa suna iya faruwa. Amma menene dalilin da yasa wannan mutum ya zo bata maka rai? Ka san dalilin ko baka san shi ba, to sai aka neme mu da mu kasance masu hakuri. Wannan al'amari ne wanda a kowane lokaci ya kamata mu dinga ɗaukowa. To wannan juriyan da hakurin yana da haddi ne ko ba shi da haddi? Shine asalin tambayar da muka bujuro da ita. Wasu daga mutanen da zaka iya kiransu masana halayyar ɗan adam sun yi tsokaci, sun yi kuma bayanai, sun yi sharhi dangane da yanayin ɗan adam, dangane da juriyansa da kuma haƙurin da zai iya yi. Sai suka ce shi ɗan adam yakan bawa kansa wani abu da zaka iya cewa na tarbiyya, tarbiyyantar da kai, training, ka mutum ya kasance koda shi kan kansa baya yin wani abu, to amma yau da gobe ta ki wasa, idan ya tsururuce shi, ya fare shi, ya kuma kasance yana maimaita shi, to wannan abun yakan zame masa malaka. Wato yana sabawa da shi ta yanda sai ya zama zai iya yansa cikin sauki. Idan da da farko-farko yana wahala wajen aiwatar da shi, to akan kai wata marhalan da aiwatar da wannan abun sai ya zame masa mai saukin gaske, ba tare da ya wahala ba sai ga yayi shi. To al'amari na hakurin nan yana da haddi ne ko ba shi da haddi? Sai suka ce wannan hakuri yana da haddi, domin akwai hakurin da zaka yi shi yau, ka yi shi gobe, ka yi shi jibi. Irin wannan da ake cewa hakurin damo, an ce wai damo sarkin hakuri, ai masa duk abin da za a masa yana da hakuri. To amma ko shi damo din da kuma duk wani wanda ka san yana da hakuri fa, akwai abin da Hausa suke cewa tura ta kai bango. To irin wannan kaga kenan zai tabbatar maka da cewa lalle ashe hakuri yana da haddi kenan. Mutum zai iya zama mai yawan hakuri, mai yawan juriya, amma idan har abun ya kai shi ga bango, wato kenan an kure hakurin nasa, to dan adam bisa ɗabi'ansa sai fa ya nuna irin wannan fusata din, sai kuma ya yi kokari ya nuna abin da aka yi masa, nan fa an shige masa gona da iri, wato kenan ya zama ya shige haddin da zai iya jurewa da kuma zai iya hakuri din. To abin da ake so shine kai wanda kake kokari ka ciskuna wani ko kai masa wasu abubuwa, ka kure wannan hakurin nasa, to kar ka kai ga wannan marhala din. Me yasa aka ce kada ka kai ga wannan marhala ta ka kure mai hakuri ka kai shi bango? Domin duk mutumin da yake mai yawan hakuri, to a lokacin da ransa zai baci, a lokacin da hakurin nasa zai kure, a lokacin da zai dauki hakurin nan ya jefar da shi gefe, to ba irin waɗannan ba su iya fushi ba su kuma. Shi yasa ba a so a yawan zamantakewar mu ta yau da gobe mu kasance dan mun ga wane ko wance ko suwa ne, dan mun ga cewa suna da hakuri, sai mu kasance a kowane lokaci sai mun nemi kore wannan hakurin nasu. Mu dinga yi musu abubuwa, suna hakura, mu yi suna hakura, gowa mu yi suna hakura. Wannan kurin wanda muka ga, wato za mu iya cewa a ɗabi'ance ya ba mu wani kyakkyawan wato abu na koyi, shine manzon tsira Muhammadan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Domin Qurayshawa ba abin da ba su yi masa na cutarwa ba, sun nemi su kure wannan hakurin nasa, amma hakurinsa bai kuru ba. To kaga waɗannan bayi ne na Allah zababbu, waɗanda sun kai ga wata marhala na tarbiyya. Irin mu mutane ya kuci ku ba mu waɗanda suke ya ku bayi, irin mu muna da wani haddi na hakuri. Duk da cewa akwai waɗanda za su haƙura su jure su jure su jure din, amma kamar yadda Bahaushe da yake cewa idan tura ta kai bango, to mutum a wannan lokacin yakan nuna haƙiƙanin fushinsa, yakan kuma fito da abubuwan da aka yi masa ya nuna bai amintu ba. To wannan lokaci kaga ashe zai tabbatar mana cewa hakuri yana da haddi kamar yadda waɗannan malamai masu na halayyar ɗan Adam suka bayyana kenan. Saboda haka abun nema shine a cikin zamantakewar da muke da juna kada mu kuskura, saboda wani an ga mai hakuri ne, kada mu kuskura a cikin zamantakewar mu, mai ta tura wannan mai hakurin bango, mai ta tura shi har hakurin nasa mu tura shi zuwa ga bango din. To ga bayanan ga kuma lokaci za mu tsaya sai lokaci na gaba insha Allah. Sallallahu ala Muhammad alayhi tahirin.